علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك السلام عليكم ورحمه الله barkamu da saduwa a wannan yammaci na asabar 28 ga watan Dhulhijja watan 12 a shekara ta 1426 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 28 ga watan 1 shekara ta 2006 miladiya. Darasin da ya gabata mun tike ne a ƙarshen babin da yake magana dangane da yin fushi lokacin da aka keta alfarma ta shari'ar musulunci, wato ya kamata musulmi ya nuna fushinsa lokacin da duk aka keta wata alfarma ta shari'ar musulunci ta wata doka cikin dokokin musulunci. Yau kuma za mu tashi babu amri wulatil umuri birrifqi bira'ayahum wa nasihatihim والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. wannan shine babun da zamu tashi kuma darasinmu kenan na 84 babu amri wulatil umuri birrifqi, babun da yake magana dangane da umartar majibinta lamari birrifqi su zama masu tausayi bira'ayahum ga talakawansu wa nasihatihim da kuma jajircewarsu wajen maslahar talakawan nasu. Kada mu ɗauki nasiha da sunan wa'azi, a'a, nasiha shine mu'amalantar talakawan da nufin gyara gare su, gyara ta fuskar addininsu, gyara ta fuskar duniyarsu. Wannan ita ce nasiha, ka mu'amalance ni da kyakkyawan nufi, kana son alkhairi na mai alaka da addini ko mai alaka da duniyata, ni ma in mu'amalance ka da kyakkyawan nufi, ina mai son alkhairi gare ka cikin abin da ya shafi addininka ko duniyarka. Washafaqati alaihim, da kuma dai jin tausayi ga su talakawa, da arrifqu da ashafaqa duk ma'anarsu daya. Sai dai arrifqu tausayi a aikace, in yi abin da za ka fahimci ina tausayinka, amma a shafaka tausayin zuci, to ai sai an ji na zucin sannan gaba ta yi aiki. Wannan ya ni rishihim, wato babin kuma ya kunshi yin hani dangane da yi wa talakawa algushu, shi ne cutar talakawan da zalunta su ta kowane irin nau'i, in ka zanto ɗaya daga cikin majibinta lamarinsu. Wattashdidi alai wa nahya an ghishihim, wato hani dangane da yi musu algushu, wattashdidi alaihim da tsananta musu, wa ihmali masalihihim da rushe maslahar su, wato an hana shugabanni su yi wa talakawan su algushu ko su tsananta musu, wato kenan su zalunce su, su kuntata musu, su sa rayuwarsu cikin halin kakanuka yi, wa ihmali masalihihim ko rushe maslahar talakawan, wal ghaflati anhum ko ma gafala gabarin talakawan, yanzan to shugaba yana shugabanci amma babu roshi da abin da ke damun mutane, shi kawai abin da yasa a gaba yake so ya cimma nasara a duniya, sai shi yasa a gaba, amma mai talaka take ciki ba abin da ya dame shi. In ka ga ya hana idan sabarci ba wai tunani yake ba dangane da gyaran titi, gyaran firamare, gyaran sakandare, gyaran asibiti, tabbatar da tsaro, ba wannan ne ya hana shi bacci ba, shi yana tunanin menene abin da zai tabbatar da maslaharsa, business dinsa, kwangilarsa, kasuwancinsa, tazarce dinsa, shi ne kawai abin da ke gabansa, ba abin da ya shafi shi da talakawa. Hawa'ijihim, da kuma gafala gabarin bukatun talakawan, wato wannan babi zai karantar da mu waɗannan al'amura. Kun ga al'amari na farko, jin tausayin talakawa, yi musu nasiha, tausasa musu har a zuci. Al'amari na biyu fa, rashin yi musu algushu, rashin tsananta musu, rashin rushe maslaharsu, kar ka zama mai gafala ga barinsu ko bukatunsu. Qala Allahu ta'ala waqfid janahaka lilmu'minin wa qala ta'ala inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha' wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Ubangiji ta'ala ya faɗa cikin suratul shu'ara da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yace waqfid janahaka lilmu'minin, ka sassauta fukafukanka liman ittaba'aka ga wanda ya bi ka minal mu'minin cikin mu'minai waqta janahaka ka sassauta fuffikanka liman ittaba'aka ga wanda ya maka biyayya minal mu'minin cikin mu'minai abinda wannan aya take nufi ka zama mai tawabu'u da gaskantar da kai ga dukkan mu'mini ga dukkan wanda ya imani da Allah ya bi ka ya yi da dokar da ka zo da ita a matsayinka na mazu wato kenan wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata kowane sarki ya yi wa talakawansa kowane hakimi ya yi wa talakawansa kowane shugaba na ƙaramar hukuma ko gwamna a jiha ko shugaba a ma'aikata ya zanto mai ƙasƙantar da kai ga waɗanda suke bin shi cikin mummunai ba ya zanto mai nuna musu girman kai ko ƙafafa ko mulki ko ƙasaita ko cika da batsewa ba tunda duk sarautarka ba ta kai sarautar manzo sallallahu alaihi wa sallam ba don muƙamin ka bai kai nashi ba amma ya Allah ya yi umarni a gare shi ya zanto mai ƙasƙantar da kai mai tawazu ga sahabbai da suke tare da shi to ashe kai ne min babu aula ka zanto mai ƙasƙantar da kai da tawazu ga dukkan waɗanda suke tare da kai don Allah ya ce liman ittaba'aka minal mu'minin sai kuma wannan yana ana bambancewa wajen mu'amala tsakanin kafiri da mu'mini shi mu'mini zaka yi masa zaka ƙasƙantar da kai gare shi saboda abin da yake dauke da shi na imani a cikin zuciyarsa abu ne mai tsada abu ne mai daraja dan wannan zaka zama mai tawazu a gare shi amma kafiri ba zaka yi masa tawazu ba ba wani tawazu da zaka yi wa kafiri musamman kuma in kai shugaba ne in kai wa kafiri tawazu sai wannan ya nuna kaskantuwar musulunci din tunda kai musulmi ne sai wannan ya nuna daukakuwar kafirci tunda shi kafiri ne in shugabanka ne shi kamar kai kana gwamna shi yana shugaban kasa ko kai kana darakta a ma'aikata shi ne minista kaga shi ne a sama da kai wannan ya zama shugabanka ne shi to anan gurin za ka yi masa biyayya ta shugabanci amma biyayya da ba za ka zubar da izzarka ba ta musulmi kar ka zubar da izzarka kar ka zanto dan fada kar ka zanto a biyayya ta aiki gurbata yadda aiki ya tsara amma ba wai kaskantuwa ba ta yadda zai gane ka zama wata karkatacciyar kuka mai daɗin hawa kar kai haka in kai haka ka wulakanta kanka ko baka kyautawa musulunci ba baka zama hakikanin wakili na addinin musulunci ba inda kake wa qala ta'ala inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba kuma wannan aya dai kamar yadda na faɗa waqtul janahaka tana nufin kaskantar da kai domin aljanah a larabci na nufin fuffike to dan adam ka ai baya da fuffike shi yasa jumlar gaba ɗaya ta abinda suke nufi tawazu amma ba za ka fassara ta ɗaya ɗaya kun ma'anar ta ba ka sassauta fukafukanka ga wanda suka bi ka cikin mummune to ai dan adam baya da fuffike to sai malamai suka ce kinayar ta larabci ita ce wato tsuntsu kullun yana jin a sama yake musamman in ya ɗaga fuffikensa alamar yayi mai yayi sama kenan in yi sassauta alamar ya yi mai ya dawo ƙasa to kai ma ma'ana karkai hali irin na tsuntsu ka ɗaga fuffuke dan idan ka yi ka nuna ka tashi sama duk kowa a ƙasa yake kai kaɗai ne ɗan adam sauran ƙasa ce ta kasu za ka yi kauce karkai haka amma in ka sassauta fuffuke ma'ana ka yi mai ka yi ƙasa kenan baka ɗaukaka kanka ba a kansu ka kyale su su baka girma dan kai shugaba ne amma ba kai ka rinka nuna girman da jin girman a jikinka ba ina fatan kun fahimta don wannan sai suke fassara ayar a wani wuri da ba wannan ba da Allah madaukake sarki yake magana akan biyayya ga iyaye yace waqtul lahma janaha dhulli min arrahma da Allah ce ka sassauta fukafukan kaskantar da kai gare su su iyaye sai suka ce wannan na nufin gaba daga durƙusa ke wannan fassara ba bi ta dukkan wani malamin tafsiri na duniya kawai malamai ne a fassa suke bangara ayar a haka dan su daure wa durƙuso da ake wa iyaye ko shugabanni gindi su ce shi ma yana da mahalli cikin Qur'ani ko hadisi to amma inda za ku san kaskantar da kai ake nufi ba dukawa ba can Allah ce waqtul lahuma su iyaye kenan anan kuma sai ce da manzon Allah waqtul janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin in sun fassara ta da durƙuso a can wurin to anan kuma da za su fassara ta ya kamata ita ma ta fassara ta da durƙuso in suka fassara ta da durƙuso anan suna nufin Allah ya ce da annabi duk wanda ka gama da shi cikin mu'mine ka faɗa ka ga yadda shi to haka annabi yi kaga ya zama kuskuren fassara ba daidai bane ba da haka idan mutum ya tashi fassara aya ta yanayin fassara ta a cikin littafin tafsiri da suke bayanin Qur'ani an fara wallafa akan Qur'ani da rubuta ma'anoninsa tun lokaci mai tsawo da ya wuce baya a tarihi tun karni biyun farko tun karni ukun farko na musulunci to sai mutum yana tallalo ya nemi littafin da aka fassara Qur'ani tun shekara 1000 suna nan a rubuce ba a Kano ba a Zariya ba a Kaduna ko a Sokoto ba shikenan sai mutun ya gani mai malami suke kuma ya zanto yana da wadataccen harshen Larabci amma kawai mutun ya fassara ayar Qur'ani da abin da ya ga dama wannan ganganci ne Allah kare ku Allah ya ce inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan Allah yana yin umarni da adalci kuma yana yin umarni da ihsani wa ita'i dhil qurba da bayar da haƙƙi ga ma'abucin kusanci wa ko kani uwa ɗaya uba ɗaya ko ɗan uwa mahaifi ko ɗan ƙaninta ko ɗanyar mahaifiya ko ƙanwarta wa yanha anil fahsha ubangiji yana yin hani dangane da alfasha alfahsha shine dukkan abin da yake da muni cikin magana ko aiki duk abin da mummuna ne a mizanin shari'a da mizanin lafiyayyen hankali to shine alfasha wal munkar da abin da shari'a ta ki wal baghi da zalunci duk Allah ya hana waɗannan ya'idhukum la'allakum tadhakkarun Allah na umarni a gare ku ko kuwa zama masu daukan wa'azi yana yi muku wa'azi ko kuwa zama masu daukan wa'azi masu tuntuntuni wajen gane hanyar shari'a dan ku bi da kuma hanyar da ba ta shari'a ba dan ku kauce mata abu uku Allah ya umarni da shi na farko adalci kaga wannan na nufin dukkan wani shugaba ya zanto mai adalci ga mutanansa sannan kuma ihsani kyautatawa mutane wato ba tare da kuntata musu ba kaga maganar jin tausayin talakawa din biya shigo ciki sannan ita'i dhil qurba bai wa dukkan wani ma'abucin haƙƙinsa to kuma sai Allah ya hana abu uku abu na farko alfasha abu na biyu almunkar abu na uku albaghi wa ibn umar radiyallahu anhuma qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi al-imam ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi wal rajul ra'in fi ahlihi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته متفق عليه أنك قلنا حديث لك عبد الله بن عمر الله تعالى تأغريش لكي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول najiman dan Allah tsara da mun san Allah tabbata gare shi yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi kullukum kowannan ku ko mutane ra'in kamar makiyayi ne shi dangane da abin da yake shugabanta wa kullukum kuma kowannan ku mas'ulun 'an ra'iyatihi abin tambaya ne dangane da abin kiwansa da aka bashi kowanne ɗaya daga cikin ku kamar dan gadi ne an ba shi wani gadi an ce tsare kaza kuma za a tambaye shi gadin da aka ba shi kowanne daga cikin ku kamar wanda aka baiwa ajiya ne kuma za a yi masa tambaya dangane da ajiyar da aka ba shi ko an ba shi tsaro ko an ba shi kiwo duk da ka fassara cikin wannan yayi sai manzo Allah ya ce al-imam ra'in al-imam wato shugaba idan an ce al-imam akwai al-imam al-azam wato shugaba na gaba daya malamai na kiransa al-imam al-azam suna nufin shugaba na gaba daya kamar halifa cikin halifofin musulmi wanda yake shugabantar wato gaba daya kasar musulmi to yana daukar ma'anar al-imam sannan kuma akwai al-imam fi wilayatihi shugaba a walitin da aka bashi a daidai da'irar da aka bashi wanda ba shine shugaba na kasar musulmi gaba daya ba amma an danka mishi wani wuri don ya kula da wannan wurin to shi ma ana kiran shi da suna shugaba sannan kuma akwai shugaba a cikin gidansa shi ma wani lokacin ana kiransa da suna shugaba to amma a nan gurin idan mun lura da hadisin yana daukar ma'anoni ne na guda biyu shugaba wanda yake kamar a matsayin halifa na al'ummar musulmi na duniyar musulunci gaba daya kamar amirul mu'minin to wannan imam ne ko shugaba a daidai wilayarsa daidai walitakar da aka bashi kamar shi amirul mu'minin ya nada ka shugaba a wani bangare daga cikin kasar shi amirul mu'minin ya nada ka gwamnansa a wani bangare na kasarsa ina fata an fahimta tunda ka koda lokacin halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da halifa ke Madina to zaka samu suna da kuma shugabanni na shiya na garuruka akwai shugaba a Iraki akwai shugaba a Basra ko kace akwai shugaba a Basra akwai a Kufa akwai kuma shugaba a Makka wanda kamar shine mai kulawa da Makka karkashin jagorancin wancan halifa na sama har da daular musulunci ta faɗi akwai shugaba a kasar Sham amma duka su suna biyayya ga halifa na sama shike da ikon ya sa shi shike da ikon ya cire shi zai yi nada wanda ya ga dama, zai iya cire wanda ya ga dama. To kowane ɗaya daga cikinsu ana kiransa da suna imam. To sai dai a cikinsu kowa ya san wanda ya fi girma shi ne khalifa ko amirul mu'minin. Amma wancan wanda yake al'amiru fi wilayatihi ko al'imam fi wilayatihi yana da wani nau'i na shugabanci amma a daidai inda yake. To kowane ɗaya daga cikinsu ra'in makiyayi ne. Shi shugaba a duk faɗin ƙasarsa ta al'ummar musulmai. Shi ko shugaba a shiya a ɓangaren shiya sa ko da'irar mulkinsa. Mas'ulun ar-ra'iyyah. Za a tambaye shi dangane da kiwon da aka bashi na daidai da'irar inda yake mulki. Kamar yanzu a nan gurin shugaba a jiha. Kaga shi ne gwamnan jiha gaba ɗaya. To sannan kuma akwai shugabanni a shiya-shiya. Ma'aikatu na gwamnati adadi kaza suna da kwamishinoni. Kaga kowa da kwamishina shi ne shugaba a wannan. Sannan kuma akwai waɗansu wato hukumomi na gwamnati wanda ba ƙarƙashin ministries suke ba, wato kamar suna da ɓangare na cin gashin kansu. An fahimta ko? Kamar a ce ga wata hukuma kamar board ko ga wani kwamishin kamar kwamishin kaza da sauransu, to za ka samu su ma suna da daraktocinsu ko shugabanninsu da aka naɗa musu. To kaga kowane ɗaya daga cikinsu abin tambaya ne dangane da da'irar da aka naɗa shi mulki a kai ta. Yadda shi na jihar za a yi masa tambaya game da jiharsa gaba ɗaya. To wancan na ɗan tsokokin kamar kwamishina a ma'aikatarsa, wani darakta a ma'aikatarsa ko manajin darakta a ma'aikatarsa, to shi ma za a yi masa tambaya a wannan da'irar mulkin nashi. Don shi mai umarni da hani ne a wannan da'irar mulkin tashi. Sannan an ba shi wani hurumi na ya horo idan mutum ya yi ba daidai ba cikin ma'aikata na ƙarƙashinsa. Ne idan mutum ya yi zalunci, ne idan mutum ya ƙi yin aiki, ne idan mutum ya keta alfarmar aiki, duk yana da wani abu wanda ka'idar aiki ta baki ne ya ɗauki horo idan mutum ya yi abin da ba daidai ba, ko kuma ya ƙara mutum matsayi idan mutum ya tantance a ƙara masa matsayi duk, ko a rage masa in ya tantance a rage masa matsayi. To sai an tambaye mutum dangane da wannan da'irar inda yake yin aiki. Iyakacin wurin inda kake aiki idan ka tsare kai ka riga ka fita. Ɗaya wancan wurin Allah ba zai tambaye ka wadan bai shafe ka ba. Ɗaya wancan wurin Allah ba zai tambaye ka wadan bai shafe ka ba. Amma shi na jihar gaba ɗaya sai an tambaye shi game da dukkan jihar. Kamar da shi kuma shugaban ƙasa za a tambaye shi game da dukkan ƙasar gaba ɗaya. Kaga adadin yawan mutanen da kake mulki shine adadin daɗewa da za ka yi kana ansa tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama. To kun ga abin ba ƙarami bane ba. To kamar haka kuma ko da magidanci wanda yake da mace ɗaya da 'ya'ya huɗu, biyar, shida, bakwai baya daidai da mai mace biyu da 'ya'ya goma nauyin da ke kansa. Wanda ke mai mace biyu baya daidai da uku ga kuma yawan 'ya'yan da sun kai 13 ko 15. Wanda yake da mace uku baya daidai da mai mace huɗu wanda yake da 'ya'ya wajen 20-20 dora. Kowanne irin nauyin da yake kansa ya tsananta ɗan uwansa kenan. Wato gwargwadon nauyin da ke karka, gwargwadon yawan tambayar da za ka ansa a gaban Allah, tunda Allah ce wa mas'ulun ar-ra'iyyah, za a tambaye shi kiwon da aka ba shi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyyah, war rajulu ra'in fi ahlihi. Magidanci namiji ra'in fi ahlihi dan kiwo ne shi dangane da ahalinsa, iyalinsa. Idan an ce ahl, ko da mace ɗaya ce ta zama ahl, idan mutum ya tozalta haƙƙinta, cinta, shanta, suturarta, wurin kwananta, haƙƙinta na kwanciya, idan mutum ya zo ya tozalta ɗaya daga cikin wannan, sai Allah ya tambaye shi ranar tashin kiyama. To balantana kuma ahl idan ya zanto ta haihu, balantana ahl ya zanto ba ɗaya ba ce ba biyu ne, kowace tana da 'ya'ya, kowace tana haihuwa uku ne, ka ahaliya ɗin tana girmama kenan, da'ira ta ahl tana samun faɗi kenan. To kowanne sai an tambaye ka, wato kuma tambaya iri biyu za a yi maka, tambaya da ta shafi rayuwarsu, ci, sha, sutura, wurin kwana, da haƙƙinsa na kwana, ita matarka haƙƙinta na kwana, haƙƙin saduwa. To sannan kuma sai tambaya ta ɓangare na biyu shine tambaya dangane da addininta, ko addininsu 'ya'ya, ko tarbiyyarsu, yadda ka kosar da su daga yunwa, ka tufatar da su daga tsiraiti na tufafi, to kuma ya kamata ka kosar da zukatansu da tarbiyyar addini, da koyarwar addini, da ayoyin Alƙur'ani, da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da tarihai nagartattu na musulunci. Karka bar su a hannun kafofin watsa labarai, karka bar su a hannun jaridu, karka bar su a hannun talabijin, karka bar su a hannun tauraron dan adam. Karka kyale su da kawaye, karka kyale su da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe. Don idan duk yadda ka kula da wancan haƙƙin ci da sha da sutura da motar hawa, amma kuma ka kyale wannan ɗaya haƙƙin, sanin Allah, sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sanin hukunce-hukuncen addini, sanin tarbiyya ta gari, to ka cuce su kenan, kuma sai Allah ya tambaye ka akai ranar tashin kiyama. Don wancan bai kai wannan muhimmanci ba, ko muhimmanci ko wannan su wajibi ne, amma wajabcin wannan ya fi tsarni sama da wajabcin wancan, wanda ka zo zaltar ta fuskar ci da sha, kila in bai samu ba a wajen ka zai iya samu a wajen wani, kila rashin ci da sha din nan zai masa illa ko shakka ba, amma ba ta kai illar da rashin addini za ta yi masa ba. Rashin ci da sha zai tozaltar da shi a rayuwar duniya, amma rashin addini zai tozaltar da shi ko ya tozaltar da ita ne a rayuwar lahira. Sai zanto ɗanka ya ci ya sha ya more ya sa abin da yake so, ƴarka ta more ta ɗaura tufafin da take so na alfahari ta burge kawaye, amma kuma karshe a ranar tashin kiyama me ya sakamakon ta ko me ya mako mata ko me ya mako bassa. Wannan kuma yana komawa zuwa ga irin tarbiyyar da kai waɗan naka da irin ilimin addini da ka sanar da shi. Ina fata mun fahimci wannan. والمرأة راعية في بيت زوجها متى أبرتن بيت دنجنة دا قدام مجنتا أبدا أكيد تنبير متى دنجنة دا قدام مجنتا نفرق شيء مجن كنسا تزامن مي كلاد أمدنش كلاد أبنتين سادة إني أكوا أبنتي إذا تجارة تجارة لكن تقولي عمرني أجارة تدفع لكن تقولي عمرني أدفع كلاد تصفر قدام كلاد إيرانسا تزامن إيراندا إذا تي تهيفا تارا دمجن ko ƴaƴan da wata ce ta haifa cikin matansa sananan ko ba ta nan, amana ce Ubangiji da Allah ya danka a hannunki, ke mace ki kula da ƴaƴan mijinki ko da baki kika haife su ba. Sannan kuma wajibi ne ki kula da dukiyarsa, idan an ce dukiya duk abin da ya shafi abin da yake mai kima, tun daga kan abinci har kan tufafi har kan kuɗi har kan gaba ɗaya gidan ya kike gudanar da gidan, mace ita ce manada a cikin gida. Ita take kula da komai da komai, al'idaratul manziliya fi yadiha, gudanar da gida a hannunta yake, daidai da kan famfo yaya kike murɗa shi ko ya kike bari a murɗa shi, daidai da wutar lantarki ya kike sarrafa ta ko ya kike bari a sarrafa da ita a gabanki, daidai da shimfiɗa, daidai da kujerar zama, kowane irin abu sai an tambaye yake take gudanar da shi, dan ba miji ne zai tsaya ya ga cewa kuma komai na cikin gida ya kula da shi ba, haƙƙinsa ne ya kawo duk abin da ake bukata, zai taya ki a lokacin da yake da. Amma idan ya fita fa kike zaki ta aika kaza ko a bar kaza, in za a lalata kaza ki hana, in an murgude kaza ki fada, in za a wulakantar da kaza ki hana, in za a wulakantar da abinci za a wulakantar da sutura duk ki hana, wata na'ura da ake amfani da ita cikin gida ki tsaya ki ga kin kula da ita ta hanyar da ta dace, wannan duk haƙƙin iya mace ne. Ra'iyatun fi baiti zawjiha, a bar tambaya ta dangane da gidan aurenta me yake cikin gidan, ita a bar tambaya ce. ومسؤولة عن رعيتها ذات بيت رنجن دون نكيو أن الله يبادر والخادم راعي في مال سيده يعني كده شيء الخادم أداة أكن شيء باو لفظ الخادم يلا تذكر معنى باو يلا تذكر معنى يعني كده ده كي أي كي كودا با باو با سنكم لفظ الخادم يلا جس كتوه أكن متى يلا جس كتوه أكن نمج باك أبو كاتر دم متى سيكا شيء خادمة كاكاو تاو تأنيل خادم إن يا شافي متى يا كم شافي namiji wal khadim ra'in fi mal sayyidihi yaran gida mai aiki abin tambaya ne dangane da dukiyar uban gidansa, driver abin tambaya ne dangane da dukiyar mai gidansa, motarsa ya yake tukata ya yake sarrafa ta ya yake kula da ita, yaran gida mai kula da kayan abinci abin tambaya ne dangane da wannan, mai gadi abin tambaya ne dangane da wannan, wa mas'ulun an ra'iyati sai manzo Allah ce wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, ya take da kalmar da ya fara da ita, abinda malamin ke cewa fazlaka, fazlaka a cikin larabci ko a ilimin balaga bayan ka bude abu illa illa sai ka koma da karshe ka dunkule shi dan a fitar da sakamako, kowannen ku dai dan giyo ne, bayan manzo Allah ya rarrabe ya ce shugaba za a tambaye shi dangane da shugabanci, magidanci, matar aure, yaran gida, sai kuma ya sake dunkulewa ce kullukum ko dai wannan ku fazlaka ne kenan. Wannan hadisi muttafaqun alaihi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi. Wa an Abi Ya'la Ma'qil ibn Yasar radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyya yamutu yawma yamutu huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allahu alaihi al-jannah. an karbo hadisi daga Abu Ya'la shine Maqil ibn Yasar radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi Maqil ibn Yasar yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naji manzon Allah kira da mutunta tabbata gare shi da iyalan gidansa ya kula yana cewa ma min abdin yastar'ihi Allah wa ra'iya ba wani bawa da Allah zai bashi kiyo na wani abin kiyo malamai suka ce ra'iya kaga ba alif da lam a ciki ko wani irin nau'in abin kiyo ko min girmansa ko min kankantarsa ya iya zantowa abin kiyon da aka baka takaitacce ne kai da mace ɗaya ko haihuwa ba kai ba kaga abin kiyo ne Allah ya danka a hannunka kai da iyalin gidanka masu yawa kai da gundumar da kake hakinci kai da garin da kake shugabanci kai da jihar da kake mulki kai da kasa da kake mulki ba dai wani bawa da Allah madaukakin sarki zai bashi kiwon wani abin kiwo ya mutu yau mai mutu ya mutu a ranar mutuwarsa shi wannan bawan wa huwa ghashul liraiyatihi yana mai algushu ga abinda aka bashi kiwo din yayi sakaci da shi bai kula da shi ba yana mai ha'inci da kiwon da aka danka masa illa haramallahu alaihi aljanna face Allah ya haramta masa shiga aljanna dukkan wanda Allah ya baiwa kiwo ya tozalta abinda yake kiwata din to ubangiji ta'ala zai shigar da shi ya haramta masa shiga aljanna ranar tashi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi to dan Allah idan mutum ya san wannan hadisin kuma yana kimanta abinda ya fito daga bakin manzon Allah na zance shugabanci har wani kayan labada ne kayan morewa ne da mutum zai kokowa kai bayan ya samu ya ce sai ya dade sai ya zace sai ya maimaita sai yayi kaza idan mutum ya san wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kalli alaka shi da talakawan ko aiki gare su dan Allah mutum zai gurin yace sai ya yi kaza yayi kaza yayi kaza wa fi riwayatin aw wata riwaya fa lam yakhutha bi nusuhi ba wani bawa da Allah madaukakin sarki zai ba shi kiwon wani abin kiwo fa lam yakhutha bi nusuhi bai kula da gyaran wannan abin kiwon nashi ba nasihatta ba lam yajid ra'ihatal janna to ko kanshin aljanna ba zai ci ba wa fi riwayatin li muslim a wata riwaya ta imamu muslim ma min amirin yali umuran muslimin ba wani shugaba yali umuran muslimin da zai jibanci lamarin musulmi thumma la yajhadu lahum sannan baya kwazo dan su kwazo da hana ido barci da aiki ririn dan su wa yansahu lahum baya kyautatawa a gare su illa lam yadkhul ma'ahum aljanna fati sai bai shiga aljanna tare da su ba dukkan wani wanda ya shugabanci al'ummar musulmi kar ku manta na kar ka samu shugabanci ko da saman ko na kasa in dai musulmi ne ka tafi lamarin musu kuma ya kasance ba ka yi kwazo na kyautatawa da sauki haƙƙin da ke kanka ba game da su to in sun tashi shiga aljanna kai banda kai a ciki saboda ka cuce su ka zalunce su وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في بيتي هذا أنك الوضع أمنا عائشة الله قال الداء قريتا تجينا لأن مثلا دا منشان الله ثبت قريتا ينا فلا أولنا جدا ناوى أولنا قاك ناوى ينا سوى اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا يا الله دوان دي جبنشو نلمري تكين الأمر الأمة فشق عليهم سيطلن تاوى الأمة يساس تكين كل شيء saboda ya sace duke su saboda ya danka su a hannun wanda zai cuce su saboda yayi sakaci game da su ba wai abinda za a yi aikin bane babu an kiyin aikin ko an danka a hannun wanda kafin a bashi an san ba zai yi ba fa shakka alaihim ya mulguna musu fa shukuk alaihi ya ubangiji ka mulguna mishi haka manzo Allah ce ya matsanta musu ya Allah ka matsanta mishi shakka alaihim din kenan ya wahalar da su ya Allah ka wahalshe shi wa man waliya min amri ummati shay'an wanda zai jibanci wani abu cikin lamarin al'ummata farafaka bihim sai ji tausayin su farfuk bihi ya ubangiji ka ji tausayin shi sai ya bi su a sabu ya ubangiji ka bi shi a sabu sai ya kula da su ya Allah ka kula da shi kaga anan gurin duk wanda yake shugabanci hanya ɗaya ce zai bi ubangiji ta'ala ya ji kansa ji tausayin shi shine yayin ka ji tausayin talakawa to shi wajen tausayi na talakawa ko wajen tausayin wanda ke karkashin ka a bakin azun shi ne kadai ka ji kana cikin tausayin su a bakin ne ka tara yan jarida ka faɗa a menene a aikace a zuci a samu haka ne, a bakin ka faɗa haka ne kuma da abinda zuciya ta kunsa da abinda harshe ya faɗa aiki ya gaskata su. Amma duk yadda zuciya ta kunshi tausayi baki ya furta, kila haka haɗa da rantsuwa idan aiki ya kare ta ka, ya tabbata kai makareci ne ba mai jin tausayin talakawa ba ne. Amma ka aikata talakawa su gani, ka aikata su gani, wannan shine hakikanin abin da ke nuna jin tausayin talakawa. To kun ga abin ba karbi bane ba kenan. Da haka duk wanda yake cikin nan gurin mu, kafin mutuna wanda suke sama da mu, yi tana adadin mutane nawa ne a karkashin sa. Matakar kana dubuntar wani abu na lamarin musulmi, wanda yake da rumfa a kasuwa, ya zana wani a karkashin sa, yaya haƙƙin su a hannunsa yana fita kan kari, ko yana makalewa, ko yana cijewa, ko yana cutar su. Wanda yake da iyali, ya yake gudanar da iyalinsa, gidansa, yaya haƙƙin matansa da ƴaƴansa a kansa. Shin ƴaƴan yana yin adalci tsakanin su, tsakanin wancan da wancan, ko yana zalunci a tsakanin su, ko yana fifita ƴaƴan ɗakin wance akan ɗakin wance a gidan da yake mace ce sama da ɗaya? Dole mutum ya yi wannan tunanin shi kansa a karan kansa, sannan ka fita daga gida ka kalli unguwa, sannan ka kalli kalmar hukuma, sannan ka kalli jiha. Dole ne kowane ɗaya ya kalli cewa hadisan da shi suke kai tsaye a daidai da'irar da yake shugabanci. Tunda manzo Allah yana magana akan man waliya min amri umma, man waliya min amri ummati shay'an, malamai suka ce shay'an din nan aina kira ce, man kuma shartiyya ce, na kira kuma fi siyaki sharti tufidul umum, na nuna komai kankantar abin da ka shugabanta tsakanin al'ummar musulmi. Idan matar kake shugabanta ai matar musulma ce, ka riƙe wani shugabanci kenan a hannun ka na matarka. Idan sama da ɗaya ce, idan ƴaƴa ne, idan sama da ɗaya ne, ya kake gudanar da su, ya adalcin ka tsakanin ka da su, to kuma har da shugabancin karamar hukuma, har da shugabancin jihar, har da dukkan abin da za a ce kuma, har da shugabancin ma'aikata da sauran wurare da kake yin shugabanci, komai kankantar abin da kake shugabanci. To wannan addu'a za ta shafe ka, idan ka yi abin kirki ta shafe ka ta ɓangaren kirki, in ka yi abin tsaya kuma ta shafe ka ta wancan ɓangaren. Duk wanda yake shugabantar wani al'amari kuma ya zanto ya zalunci mutane, ya kuntata musu, to manzo Allah ya riga ya masa wancan addu'ar, Allah kuma zai karɓa. Duk wanda ya tausasa mutane, to manzo Allah ya wancan addu'ar, kuma Allah kuma zai karɓa. Wannan hadisi rawahu Muslim. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى أبو هريرة الله قال يتاء قريش يتي من ذن الله تعالى من ذن الله ثبت قريش ياتي كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء بنو إسرائيل وسوداتا النباوان سكي شو قبن ترسو كلما هلك نبي خلفه نبي دلوك سندونا النبي يمتو سيونا النبي يمي يقول منصر kaga lafazin halaka na nufin mutuwa a nan, ba wai halaka ta barin tafarkin gaskiya ba. Kakan ce halaka fulan, wane ya halaka, idan ya bar mai tafarkin gaskiya. Kakan ce halaka fulan, ya zanto kana nufin mata fulan, wane ya mutu. Kullama halaka nabiyun khalafahu nabi, duk lokacin da wani annabi ya mutu sai wani annabi ya maye gurbinsa. Wa innahu la nabiyya ba'di, yadda ko lamari yake babu annabi a bayana. وَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءَ bayan za a samu mamaya ne, wane ya gaji wane, wane ya gaji wane, gadan sarautar gari kaza, gwamnan gari kaza, gwamnan jiha kaza, mamaya ne a bayana, ba annabawa ba. فَيَكْثُرُونَ kuma za su yawaita, in sun yawaita kuma za a samu masu zalunci a cikin su da yawa. Qalu, sai sahabbai suka ce ya rasulullah famata amruna, to da me kake umartan mu? Kala sai manzo Allah ce awfu bi bai'atil awwal fil awwal, ku cika mubai'ar da kuka yi wa na farko na farko. Ma'ana idan wani ya zo aka yi masa mubai'a aka ce shine shugaba, to ku tsayu akan mubai'ar ku da amintuwar ku da shugabancin sa. Koda wani ya zo yayi jayayya da shi dan ya kwace mulki a hannunsa da karfi, ku tsaya ku taimaki na farkon dan ya kada rabin. Abin nufi dan ya karye wancan nabiyin da ya zo zai masa kwacen mulki, da ya zo zai masa juyin mulki. Kun gane ne? Sun ma'atohun haƙƙahun, sannan ku ba su haƙƙinsu. Me haƙƙin shugaba akan talakawa? Shi ne a sammo wata ji da biyayya cikin abin da suka yi umarni, wanda ya dace da Allah ya ce, manzo Allah ya ce, wasalullaha allazi lakum, ku kuma ku roƙi Allah haƙƙinku da ke wajensu, in sun hana ku, za su iya hana ku haƙƙinku. to kar ku ce za ku kwata da ƙarfi ku kyale su da Allah. Ina ba don fahimta abin nake, kada ku ce mu tashi mu karɓo shi koda da ƙarfin tsiyari, tunda a lokacin da mulki a hannunsu, su suke da 'yan sanda, su suke da soja, su suke da bindigogi, su dokokin ƙasa suka bai wa damar rike bindiga da harsashi, ku ba ku damar rikewa ku duka. Da haka lokacin da kuka zo za ku karɓa haƙƙinku da ƙarfi, su kuma ya za su yi amfani da ƙarfin da ke hannunsu don kare kansu. To wajen haka sai ai a tsara rayuka da dukiyoyi ta ɓangarori guda biyu. To gudun wannan sai ku kyale haƙƙinku, Allah ya fata muku gobe kiyama. Ina fata an fahimta. Wato wannan hadisin ana kafa hujja da shi wajen cewa ba shi halatta amirul mu'minina, khalifa cikin halifofi, sarkin mummunai, koda ya yi zalunce ka, ba shi halatta ka je ka kafa wata daba ka ce da su ku zo mu je mu yi yaƙi don mu kwato haƙƙinmu da ya hana. Dai idan kuka yi haka zai bayi zuwa ga a yi hasarar rayuka ta ɓangarori guda biyu. Ba shi halatta ku ce sai kun cire shi kun tsige shi da ƙarfin tsiya ta hanyar juyin mulki, in an yi haka za a yi kashe-kashe marar amfani. Ina ba zan fahimta. To gudun wannan kashe-kashen, gudun wannan hasarar dukiyar da za ta faru, shi yasa sai aka ce ku kyale su da Allah, Allah zai kwata mulkin, zai kwata muku haƙƙinku gobe kiyama. Fa inna Allaha sa'iluhum, lallai Allah zai tambaye su amma tar'ahum, dangane da abin da ya ba su kiyo ranar tashin kiyama. Wato a nan gurin malamai suka ce cikin wannan hadisi akwai abin izina. Abin izina dai shi ne a ce Ubangiji ta'ala yana danka mulki ne a hannun masu addini, domin Banu Isra'ilawa gaba ɗaya annabawa ne suke shugabantarsu, tasusuhumul anbiya, wato daga siyasa ne waɗanda suke gudanar da mulkin su, lamarinsu su ne annabawa. Idan wannan annabi ya tafi sai kuma a kawo wani annabi. Yace amma ni baya na tunda babu annabi, dan haka mulki zai zama a hannun mutane, ɗaiɗaikun mutane wanda ba annaba ba. Su ko ɗaiɗaikun mutane, akwai mutum na gari, akwai wanda ba na gari ba. To su waɗannan wanda ba na gari ba, ku ku ba su haƙƙinku da yake wajibi ku ba su, shine ji da biyayya cikin umarni da suka yi wanda ya dace da Allah, ya ce manzon Allah ya ce dan ba a musu biyayya in sun yi umarni da sako, abinda duk suka yi umarni na gari za ku bi su. Amma ku haƙƙinku na wato su kula da haƙƙinku na magani, na asibiti, na tsaro, na dukkan waɗansu ababe da suke haƙƙinku, ko da sun hana ku, kada ku ce za ku kwata da ƙarfi ku kyale su da Allah. Ina ba ka fahimta. Wannan hadisi muttafaqun alayhi, al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito shi. Wa an A'iz ibn Amr radiyallahu anhu, an karɓo hadisi daga A'iz ibn Amr, Allah ya kare da gare shi, annahu dakala ala Ubaydillah ibn Ziyad, ya shiga wajen wani mutum da ake kira Ubaydillah ibn Ziyad. Fa qala lahu, yace da shi, ay bunayya, ya kai dana, inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, naji manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi da iyalan gidansa, yana cewa inna sharra ri'a al-hutama, ka sani mafi sharrin makiyaya al-hutama shine wanda baya kula da dabbobinsa. Makiyaya na dabbobi, wanda yafi zama mafi sharrin makiyayi shine wanda baya kula da dabbobinsa, wanda ya kada wannan dabba nan da karfi ko za ta fada rami bai damu ba, baya kula da inda ya kamata ya fita, ina ne mai ciyawa lullub da dausayi ya kai su, baya kula da wurin da ya kamata su sha ruwa ya kai su akan kiri su sha ruwa, baya kawai shi dai horar da yake ana ta tafiya kawai. Wannan ko a cikin dabbobi mai kiwon dabbobi wannan shine mafi sharrinsu. To ballantana kuma a cikin mutane mafi sharrin makiyaya, mafi sharrin shugabanni, wanda shi ma baya kula da abin da ya shafi maslahar talakawansa. Irin yadda mafi sharrin makiyaya a ɓangaren dabbobi shine wanda baya kula da abin da ya shafi maslaha na dabbobinsa. To haka mafi sharrin shugabanni shine wanda baya kula da maslahar talakawansa, shi maslahar kansa kawai ya sa gaba. Fa iyyaka an takuna minhum, ka kiyaye kasancewa cikinsu. Wannan hadisi shi ma muttafaqun alayhi, Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi. Wa an abi maryam al-azdi radiyallahu anhu, an karbo daga abi maryam al-azdi, Allah ya kare da gare shi, annahu qala li muawiya, ya ce da muawiya radiyallahu anhu, lokacin da shi muawiya yake shugaba na musulmai, yake amirul mu'minin, yaje ya same shi yana shugaba yace da shi sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqulu kai muawiya ka sani ni na ji manzon Allah tsira da mun cin Allah tabbata gare shi yana cewa man wallahu Allahu shay'an min umuril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ihtajaba Allahu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi yawm al-qiyamah yace na ji manzon Allah tsira da mun cin tabbata gare shi yana cewa man wallahu Allahu shay'an min umuril muslimin duk wanda Allah ya bashi wani abu cikin lamurran musulmai ya shugabantar da shi wani sashi na al'ummar musulmai fahtajaba duna hajatihim sai ya sanya hijabi tsakanin shi da bukatarsu wa khallatihim da talaucinsu wa faqrihim da faqirancinsu ihtajaba Allahu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi yawm al-qiyamah shi ma Allah zai sanya hijabi tsakaninsa da bukatarsa da talaucinsa da kuma fakirancinsa a ranar tashin kiyama. Malamai suka ce da haja da khalla da faqar dukkaninsu bukata ne, sai dai haja bukatar da ba ta zama ta larura wadda ko ba ita a iya rayuwa amma kuma in an same ta za a ji daɗi. To talakawa suna da wannan bukatar a wajenka, kuma a cikin asusun gwamnati akwai yadda za a yi a biya wannan bukatar. Daga nan kaga haja ita ce mafi zama ganganta ko sai me? Sai khalla bukatar da ta tsara haja tsanani da bukatuwa zuwa gare ta. An gane ku? Ita ma lam tablugh haddad darura lakinnaha qaribatun min ad-darura, bata kai larura ba kamar tilashin rayuwa amma tana dab da ta zama me? Tilashin rayuwa. Yanzu mu buga misali daga cikin misalai dangane da mazauna karkara ba mazauna bane ba, dan bukata takan canja daga wuri zuwa wuri. Mu dauki mazauna karkara, dangane da mazauna karkara su samu motar haya da rakinta zirga-zirga da su daga wancan sashi zuwa wancan sashi a garin da yake karkara ne ko karamar hukuma ce ko maraya ce, samar da motocin haya na yawo a cikin garin, wannan dole rayuwa ne? Ba dole rayuwa bane ba. Kar faɗi sunan gari ne wani ya ce na bayyana garinsu kawai ko ba haka ba, amma akwai garuruka da dama da gasan ba za ka haɗa su da Kano ba ko ba haka ba. Bari mu ɗauki shiya guda huɗu a yamman Kano da kudancin Kano da abin nan. Idan kai arewa da Kano da ka fita daga cikin ƙananan hukumomin da suke cikin birni da kewaye, wacce ce ƙaramar hukuma ta farko? Ai kai nisa. Wanda ba ta cikin birni da kewaye, ungogo, ai ba ta cikin birni da kewaye ko ba haka ba. To ka aka ɗauke ta, mutanen da suke cikin kawai don a samu motocin haya cikin ungogo, bukata ce wannan ta dole? A bayan an samu menene? Kamala. Haka idan kai yammacin Kano, wata ƙaramar hukuma ce ta kusa wadda ita za ka fara shiga? Limin gado. To mu ɗauka da limin gado ko dawakin tofa, su da dai a kusa da juna. To a dawakin tofa ko limin gado, samuwar mota ta zirga-zirga a cikin gari wajibi ne? Baya cikin dole rayuwa. Ina ba za mu fahimta. To kuma idan ka ɗauki kudancin Kano, dawakin kudu ce ta farko ko dawakin kudu ko kura ko bunkure ko ma wacce ce cikin waɗannan? Sannan idan ka fita gabacin Kano ba Gezawa misali, aha, to dukkan waɗannan za ka ga garuruka ne da bukatar motar haya a cikinsu, baya zama tilashin rayuwa irin yadda a cikin Kano zai zama tilashin rayuwa. To yanzu a can gurin a ce bukatar motar haya ba tilashin rayuwa bane ba, to wannan ta zama hajar kenan. To daga nan gurin sai mu ɗauka tsakanin ruwan sha da wutar lantarki a waɗannan garurukan da muka lissafa, wanne ne ya zama dolar rayuwa wanda sai da shi? Ruwan sha. Wutar lantarki ba ta zama dolar rayuwa ba a can amma tana kusa da me? To sai mu ɗauka wutar lantarki a can ta zama ita ce me? Khalla. Sannan kuma ruwan sha ya zama shi ne me? Faqar. To yadda za ka buga misalai kenan. Wai don kusanto mana abin a kusa. To duk mai mulkin da ya kasance ya zama shugaba a cikin shiyarsa sai ya shiga tsakanin hajar mutane da kallansu da faƙarsu, ya sanya hijabi ya ƙi, kuma akwai halin da za a yi a yi. Akwai halin a tara ruwan a wadatar da garin da ruwan sha ya ƙi. Akwai halin a samu wutar lantarki ya ƙi. Akwai halin a sami mota ya ƙi. Mu ɗauki wannan banda su, akwai sauran bukatu. Akwai maganar magani, akwai maganar firamare, amma mun ɗauki abin ne don buga misali, ba komai sai ka faɗa ba, amma ka ba mutane ma'auni don su gane ko ba haka ba? to sai ya sanya wannan bukatar, to shi ya sanya hijabi tsakanin shi da waɗannan bukatu na mutane, to shi ma ihtajaba Allahu duna hadatihi wa khallatihi wa faqrihi yawmal qiyama. Allah zai sanya hijabi tsakanin shi da karamar bukatarsa da tsakatakar bukatarsa da babbar bukatarsa ranar tashin kiyama. Duk Allah zai sanya masa hijabi tsakanin shi. Lokacin da wannan mutum baka sani ba, Amirul Mu'minin yake wa magana, yaje ya faɗa masa wannan hadisi. Kaga akwai bukatar kenan shugabannin mu rika faɗa masa irin wannan hadisi. Da Muawiya yaje wannan, fa ja'ala Muawiya rajulan ala hayjin nas, sai Muawiya ya samu wani ofisa na musamman ya ware wata ma'aikata ya ce kai wane ka zama kai ne shugaban kula da sauraron koke-koken jama'a. Duk wani kuka da kaji na mutane ka isar mu, abinda zamu iya yi mu yi, abinda babu kuɗi mu tsaya mu samu a yi shi. Tun daga nan Muawiya sai ya kirkiro wannan ofishin a cikin masarautarsa na sauraron koke-koken jama'a. Ba wanda kawai za a yi wajen siyasa a ce an yi a baiwa abin shela a gidan rediyo da talabijin sama da yadda yake a ƙasa. Kafin yawanci za ka samu a ce an yi kaza, amma a yi ta shela. Amma in ka je a ƙasa akwai abin? Kamar yadda Laraba suke cewa ne, ma aksara asma alheri walakin ma aqall alheri, suka ce ba abin da yake da yawan suna ko cikin dabbobi masu yawan suna a larabci mage tana ciki. Ita to idan ka je ka kalla mage ko sai ka ta irka da, amma ga sunaye da yawa ina fata ba yadda, wato karin magana ne ga dukkan abin da aka kuzuzuta shi amma a ƙasa kuma babu shi a hakika. Wannan hadisi rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi, Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito shi. Ya yanwa waɗannan hadisai da Imamu Nawawi ya kawo, dukkaninsu ne ya kawo su ne don tabbatar da ababe guda biyu da aka buɗe babu da su. Abu na farko wajibcin adalci da jin tausayin talakawa da kula da su. Abu na biyu haramcin da ke cikin zalunta su da yi musu algushu da yi musu ba daidai ba. Wannan kawai shi ne abin da zai dunkule. Kuma ba wai talakawa ba, don kar ka ɗauka a ce talakawa ce to wannan hadisai duk da masu mulki suke. Dukkan wanda yake da shugabanci a ƙarƙashinsa, komin ƙanƙantarsa, komin tsakatakensa, komin girmansa, wannan hadisai sun safe shi. Sun shafe ni, sun shafe ka, sun shafe kowa daga cikin mu gurbadan abin da yake shugabanta. Babul wali al adil, babin da yake magana dangane da gwamna mai adalci. Dan idan an ce wali ira ba da an fahimta, dan kar mutum yace ana nufin inuwar Allah, dan inuwar Allah na daukar ma'ana guda biyu, inuwar sa ma'ana inuwar zatin sa, inuwar sa ma'ana inuwar sa da ya halicce ta. To wannan nabi shi yake nufi, shi da yawma la zilla illa zillu, inuwar da zai samar da ita a wannan rana. Subhanahu wa ta'ala. Mutum na farko imamun adil, shugaba mai adalci. Shi ne muka ce imamu ya zanto al-imamul akbar, ko kuma ya zanto mai imamu wilaya ko sahibu wilaya. Mutum na biyu shafun nata fi ibadati rabbih, saurayi matashi da ya kafu wajen bautar ubangijinsa, wanda tun yana cikin kuruciyarsa ta kan balaga cikin ibada yake har girmansa. To wannan yana cikin wadanda za a yi wa inuwa ranar da babu inuwa sai inuwar Allah. An ambaci saurayi matashi, ana nufin ko namiji ko mace. Kaga in namiji ne saurayi kenan, ƴan goma ce budurwa kenan. Matashiya da za ta tashi gigin yarintaka da jin kuruciya, bai sa ta kaucewa Allah ba, bai sa ta saba ta farkin manzon Allah ba. Matashi da zai tashi gigi na kuruciya da jin gafin balaga, bai sa ya kaucewa ta farkin Allah ba. To wannan shine shabun na shafi ibadatu rabbi, matashi da zai tashi wajen bauta ga ubangijinsa. An ambaci matashi saboda hatsarin da ke cikin shekaru na samartaka. Dan adam da wuya ka gani dan bai yi wasa da shi ba, mace ko namiji a waɗannan shekaru, sai daga baya yake nasuwa. Da duk wanda Allah ya masa gaman kadar ya tsare waɗannan kwanaki, ya bi ta farkin Ubangiji, to yana cikin waɗanda za a yi wa inuwa ranar da babu inuwa sai inuwar Allah. Mutum na uku rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, da mutumin da zuciyarsa take rataye a masallaci. Abin nufi yana tunanin halartar sallolin jami'i a cikin masallaci, baya bari ɗaya daga cikin salloli take tare shi in ba cikin halin tafiya ba, inda bai samu sukuni yayi jami'in ba. Amma matakar yana zaman gida, matakar yana cikin koshin lafiya, to yakan yi iyakacin kokarin sa salloli ba sa wuce shi a masallaci. Banda sallah kuma yakan yi iyakacin kokarin sa wajen zikirin Allah a masallaci. Banda wannan yakan yi kokarin sa wajen halartar darussa ko na Alkur'ani ko na hadisi ko na fiqh ko na tauhidi a cikin masallaci. Ko ya zauna wata rana kawai yana karatun Alkur'ani a masallaci. Ma'ana dai yana da yana ƙarfafa alaƙa tsakanin shi da ɗakin Ubangiji shi ne masallaci. Na hudu warzulani ta haɓa illahi ittama alaihi wa tafarraqa alaihi, mutum biyu da za su ƙaunaci juna don Allah. Namiji da namiji, ko namiji da mace, ko mace da mace, su ƙaunaci juna don Allah. idan an ce kaunar juna dan Allah, kauna cikin yi wa Allah biyayya ke, ba cikin saba wa Allah ba. Dai idan mutane sun kaunaci juna cikin abin da ke saban Allah ne, kaga ya ba su cikin wannan hadisi. Amma waɗanda za su kaunaci juna wajen yi wa Allah da'a da biyayya, ijtama'a alayhi, kan hakan suka haɗu a nan gidan duniya, wa tafarraqa alayhi, kuma kan hakan suka rabu har suka mutu. To waɗannan su ma suna cikin waɗanda za a yi wa inuwa ranar da babu inuwa sai inuwar Allah. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله دمتمن دا وتمتي ما أبوس يا رمت زيد كو تكلا يتي بني أيكة زندكتا فقال يتي إني أخاف الله ليكم إن جنس ورمك بنجد ورجل تصدق بصدقة فأخفاها دمتمن دا يبايت دا وتصدق يقوي يصدق قبل إذا متاني دنكر متاني سجني حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه har hannun hagu bai san ba abin da dama ya bayar ba. Wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu, mutum da bakwai shine mutumin da ya ambaci Allah khaliyan, a inda ba kowa sai shi, ya tuna Allah, zikirin Allah, fa fadat aynahu, idanunsa suka fitar da hawaye don jin tsoron Ubangiji. To waɗannan suna cikin waɗanda za a yi wa inuwa ranar da babu inuwa sai inuwar Allah. Malamai suka ce a ciki kun ga akwai imamun adil da kuma shafin na shafi ibadat rabbi da kuma rajulun qalbuhum mu'allaqun bil masajid da rajulan tahabba fillah yatama alayka wa tafarraqa alay wa rajulun da'atu imra'atan zatu mansibin wa jamalan fa qala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa bi sirqatin fa akhfaha wa rajulun dhakara Allah qala fa wa aina idan kun lura ku a tunanin ku da wa ya kamata a fara gabatarwa cikin guda bakwai ne wa ne cikin sai ku fado ya bihin ma shugaba mai adalci a mutumin da ya ambaci Allah inda babu kowa sai shi kaga tsabar ikhlasi har yi kuka da sunan Ubangiji a mutumin da mace mai matsayi ma'abuciyar kyawu matsayinta kawai ko ba ta da kyau ai zai za mutum ya jira so ya kulla alaka da ita kyanta kawai ko ba ta da matsayi ai zai za mutum ya jira so ya ganci kusa da ita amma ga matsayi ga kyau ta kiraye shi ta bayar da dama kaga ba shi ne ya neme ta ba dan kila shi ta masa kurjini to sai kasance ita ce ta neme shi amma tare da haka jin tsoron Allah ya hana shi. Wato ku lura idan ku lura cikin ɗaiɗaiku mutanen sai ku ga cewa inda kai ne aka ce kai lissafi wa ya kamata ka fara sawa a layin farko. Amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle ya sanya shugaba. Shugaba mai adalci fa shi abin da ya yi ba wani abu ne da ya shafi kansa ba wani abu ne da ya shafi wa jama'a. To kuma jama'a din nan gaba ɗaya haƙƙinsu a wajen Allah ai ya fi haƙƙinka kai kaɗai. Shi yasa sai manzo Allah ya gabatar da shi. Tunda a cikin jama'ar nan akwai masu rauni, akwai talakawa, akwai maza, akwai mata, akwai masu ibada, akwai masu kaza. To shi yasa samun shugaba mai adalci a cikin jama'a ya fi samun mai zikiri shi kadai. Don shi zikirinsa shi kadai zai amfana, amma shugaba mai adalci ba adalcinsa ba zai amfani dukkan jama'a. Duk da cewa zikiri babban abu ne, yana da matsayi, yana da lada, yana da mai. Amma kaga a yi koko wanda za a samu shugaba mai adalci ba karamin abu ne ba. Wato kun ga gabatar da shi lallai yana da mahallin kiyar. Wannan hadisi muttafaqun alayhi. Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu ma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daga Abdullah ibn Amr ibn al-As Allah ya kare ta gare shi. Yace manzo Allah ta da mutum Allah tabbata gare shi yace innal muqsitina 'inda Allah 'ala manabir min nur alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu rawahu Muslim. Wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace innal muqsitina 'inda Allah 'ala manabir min nur masu adalci 'inda Allah matsayinsu a wurin Allah ranar tashin kiyama 'ala manabir min nur suna kan waɗansu tuddai ne na haske. Manabir jam'i na al-minbar, al-minbar shine dukkan wani abu mai tudu. Ina fata mun fahimta. Tawa'un itace ne ko kuma tarin kasa ne ko suminti ne ko katako ne, duk wani abu mai tudu wanda idan ka hau shi ka tsaya wato na kusa da na nesa za su iya hango ka, ka kere sauran, to wannan abin ya zama mimbari. Shi yasa mimbarin juma'a ake kiransa da suna mimbari. Kalmar asalinta larabci ce, mimbar shi ne duk abu mai tudu. Yan suna da yawa sai a ce mai manabir. To waɗanda suke yin adalci sakamakonsu a wurin Allah za su kasance ala manabira a kan waɗansu tuddai ko ka ce a kan waɗansu mimbarori min nurin na haske. Gashi kaga idan aka ce wani wuri mai tudu mai haske shi kai zai ja hankali a gaishe, to kuma sai ka hau kai yadda hasken zai dawo hankali a kallo wajen ka muke nan za a ganka wato dan nuna matsayin waɗannan mutane a ranar tashin kiyama. To anan malamai sun yi fassara ce, waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi babban matsayi da Allah zai ba su ba wai ana nufin wani mambari ko wani tudu ne za a dora su a kai ba, amma waɗansu malamai suka ce a yadda manzo Allah ka dukar ba ya kamata mu ba su fassarar ta, lallai za a dora su kan wani tudu, wani abu na tudu na haske, tudu kamar mambari kuma gashi na haske za a dora su a kai. Yaya abin yake? Na haske ne dai, don ababen ranar tashin kiyama zai biya ne, za ka san su a ilmance amma ba za ka iya gane su ba alhaƙiƙati sai bayan mutum ya zo su kai alama na bira bin nuka, to za su kasance kan waɗansu tuddai na haske a ranar tashin kiyama. Kamar an tambaya su wane ne, sai manzo Allah ya ce alladheena ya'diluna fi hukmihim, su ne wanda suke adalci cikin hukuncinsu, kaga shugabanni da kuma alƙalai a hukuncinsu duk sun shiga ya'diluna fi hukumihim, dan su ne ashabul qarar, su ne ma'abuta doka a hannu, wanda in doka za su kawo za su yi adalci wajen dokar, ba za su yi zalunci ba, ba za su kawo ba da nufin cin mutuncin wani ko dakatawa wani, a'a za su kalli maslaha amma gyara wanda zai shafi dukkan jama'a, ko da a karan fara suwa da ba ka so suwa da suna ganin bai musu daidai ba. Sannan kuma wanda za su yi adalci a kotunansu, ba sa ɗaurewa na dan baya da galibu, su saki wane dan yana da galibu, a duk wanda ya tantance ɗaurewa za su ɗaure shi, ya ajiluna bi hukumihim, cikin hukuncinsu, wa ahalihim, kuma suke adalci a cikin iyalinsu. Kaga an sauko daga shugaba al'akbar zuwa ga wanda yake cikin shugabancin cikin mutane, bi ahalihim, cikin iyalinsu, wato waɗansu daga cikin magabata, saboda son nuna adalci cikin ahalinsu. Ko da yara guda biyu ne suka zo lokaci guda, wannan duk ƴaƴansa idan ya kama wannan ya sumbace shi, kuma ga ɗayan yana kallo, shi ma sai ya kama shi ya sumbace shi don ya yi musu adalci. Kar ya kasance ya sumbace wannan ga ɗaya ya ƙyala wancan bai masa ba, wancan ya zo wani ƙaiƙayi ko haushi a zuciya. Yara ƙanana a ce sa'annin juna, wannan ɗan shekara biyu, wannan ɗan shekara biyu, wannan ɗan shekara uku, wannan ɗan shekara uku, in ya sumbace wannan kuma sai ya juyo sai ga wannan, shi ma zai wuce sai kama shi sai ya sumbace shi don kowanne ya ji daɗi. Ina ba za mu fahimta, to amma kaga akwai bambanci tsakanin yaro ɗan shekara biyu da kuma wani wanda shi kuma ya fara girma ɗan shekara goma sha biyar, ban tsammanin zai ji haushi don ka sumbace wannan shi ba ka sumbace shi ba. Ina ba za mu fahimta, wato mutum zai kalli maslahar ƙarami zai fi jin kishi. Ina ba za mu fahimta, in zai bai wa wannan naira biyar sosai ya bai wa wancan naira biyar, in ya ɗauko cingam ya bai wa wannan, to kuma dole ma ya bai wa wancan kenan. Wannan shi ne cikakken adalci. To haka kuma ko matansa yadda zai hira da wannan ya fara'a da ita ya tsakan mata fuska, a kuma zai hira da wannan ya fara'a da ita ita ma ya tsawar fuska, yadda zai ji koke-koken wannan ya ba ta shawarar da ta dace, haka zai ji koke-koken wannan ya ba ta shawarar da ta dace. Yadda wannan in wani abu ya shafi iyayenta da 'yan uwanta da danginta zai tsaya ruwa ya tsaki gwargwadon yadda zai iya, to haka wancan ma in wata matsala ta taso cikin danginta da 'yan uwanta zai tsaya ya ga ya yi abin da ya dace. To wannan alladheena ya'duluna fi hukmihim wa ahlihim, da iyalansu masu adalci cikin iyalansu. Kaga abin ba karami bane ba, yayin wa yau mai mata biyu mai mata uku ba duka bane suke haka. Za ka ga wani ɗaya ce kawai ya kula da ita, sauran ba ruwan shi, ɗaya ya kula da ita da danginta da ƴan uwanta, wannan ko ba ruwan shi da ita, ba ruwan shi da danginta, ba ruwan shi da iyayenta, ɗaya ya dindina mahaifanta, wannan ko bai ɗauki mahaifanta bakin komai ba, ɗaya ya kula da ƴaƴanta yana jawo su a duka yana yi musu kowane irin gata, wannan ko bai damu da ƴaƴan ba, wannan ya yi musu wasa ya jure wa duk laifin da za su yi masa ko wani abu da za su yi na kuskure na yaran ta, wannan gudu sun yi abu hantara hantara zagi cin mutunci la'anta sauransu. Ba su yadda za a yi ka samu wannan matsayin a ɗora kakan tudu na haske faran tashin kiyama in wannan shi ne halinka. Dole sai ka yi adalci, dole ka kwatanta adalci da tsakaninsu, yadda in wannan ya laifi ka hore shi, wancan ma in ya laifi ka hore shi. Wa ma wadu, kuma su ne wanda suke hukunci cikin abin da aka danka a hannunsu da shugabanci, wanda suke hukunci dangane da adalci dangane da abin da aka danka a hannunsu aka ɗora musu nauyin jama'a. رواه مسلم وانا حديث مسلم ده يرويتوش. وانا عوف بن مالك رضي الله عنه قال ان كان حديث لك عوف بن مالك الله تكار الداء عليه قال انت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ناجم انزان الله تردى منزان الله ثبت قريتنا تيوا خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنوهم ويلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. an karba abinci daga Auf ibn Malik, Allah ya kare ta gare shi. Auf ibn Malik yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul, naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa yana cewa khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, zababban shugabanninku su ne waɗanda kuke son su, su ma kuke son wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, kuke musu addu'a ta gari su ma suke muku addu'a ta gari. To waɗannan su ne mafi zababban shugabanni. Duk shugaban da yake son talakawa su ma talakawa suke son shi, yake addu'a wa talakawa ta gari su ma suke masa addu'a ta gari. To wannan shi ne mafi zababban cikin shugaba. To wannan ya adadin su yake yanzu cikin al'umma. Wa jiraru a'immatikum, a tararen shugabanninku, mafiya jarren shugabanninku, alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum, su ne wanda kuke kinsu su ma suke kinku. Wa tal'anuhum wa yal'anunakum, waɗanda kuke tsakin su ku tsine musu su ma su tsine muku. Ko in kowa gefe guda su tsine musu albarka, su ma su kowa gefe guda sun nadu, wanda shugaban ya tsanta, wanda jami'in ya tsanta, yi na talakawa suke sata, ai mutanen banza ne, ai kaza 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 kaza, in wanda gwamnati ya tsanta. Aka so suke la'anta kukulace su, wannan su ne mafiya sharrin shugabanni kenan. To tsakanin ku da Allah ya fi kifin guda biyu nan, ka ga manzo Allah kamar yake fata wani hadisi, za mu ga cewa su suka fi yawa a yau. A Abu Qabil yake, kana da manzo Allah ya fata wannan sai Auf ibn Malik yace da shi, kulna sai muka ce kai, ya Rasulullah afala nunabizuhum, ya manzo Allah in haka ne ba za mu zare takobi mu yake su ba sai mun kawar da su da karfin tsiya, domin almunabaza shi ne fito na fito. Afala nunabizuhum, ba za mu fito na fito da su ba. قال ثم ذلك لا اكرب هكا ما اقاموا فيكم الصلاه متكر سنا تسين ده صلاه ا cikinku لا كرب هكا ما اقاموا فيكم الصلاه متكر سنا تسين ده صلاه ا cikinku معنى مسلمين ده سو متكر سنا صلاه تو تنن مسلمين سو بلا تو يكيسو بلا تو بلا تو شي كو تشير ده كملكي با تا hanyar ba te ta hanyar wato waike da suna juyin mulki ku doki takobi da karfin sa ya fice sai kun kula sun da muslimin ne suna sallah. Ina fata ku fahimta wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi, eh, don ka hawo da kan gurin nagara kuna ku me shi afalana nabihum qala la ma aqamu fikum as-salah ma aqamu fikum as-salah wa idha ra'aytum min wulatikum shay'an takrahunahu fakrahu amalahu wa la tanzi'u yadan min ta'a. Abinda wannan tukun yake nufi yana cikin wata riwaya daban ta wani hadisi, a idza ra'aytum min wulatikum shay'an takrahuna, idan kun ga wani abu da kuke ki dangane da shugabanninku, wani hali mara kyau da kuke kin sa dangane da shugabanninku, fakrahu amalahu, to ku ki wannan aikin kadai da yake aikatawa. Wa la tanzi'u yadan min ta'a, amma kar ku zare hannunku daga da'a, ku ce za ku yi tawaye karfi haka. Na zuwa ne mai fara shi ne ka ce ni daga yau wannan gwamnan na jiha ba gwamnan na bane ba na yi tafi da shi. Ku daga yau shugaban garbar hukumar nan ba shugaba na bane ba. Daga yau sarkin nan ba sarki na bane ba. To na za ta yi da mai fara kenan. Ina fata ku fahimta. Dan na taba jin wani malami mai son zuciya ya karanta wannan hadisin sai ya ce to kaga dukkan wanda ya fita daga gwamnati to ya tsire hannun shi daga da'a. Shi ko karɓar mukami a cikin gwamnati zaɓi ne ba tilas aka baka ba. In za a tafi jihadi shugaba ya kururuwa dole ka fito ko baka san shi. Ina fata mu fahimta. In shugaba ya baka wani mukami, ya baka wani matsayi, ya baka alƙalanci, kana da dama ka karɓa, kana da dama ka ki karɓa. In ka karɓa ka kwatanta adalci. In ka ki karɓa ka ce ba za ka yi ba wanda zai tilasta maka bisa ka tilasta. Nawa mutanen da Umar ya bayo mukami suka ki karɓa? Nawa waɗanda ya nada alƙalanci suka ki karɓa? Nawa sauran kwalafa suka yi sanar da mutanen shugabanci suka ki karɓa? Ina fata mu fahimta. Ka karɓi shugabanci ko mukami wannan ganin damar ka ne. Ko ka karɓa ko kar ka karɓa. Karɓar ka in ka ga za ka iya, rashin karɓar ka in ka ga ba za ka iya ba, sai ka ci karɓa shi ya fi maka alkhairi sama daga karɓa ka je Allah ya kama ka da laifi. Ina fata an fahimta. Don wai idan shugaba ba ka shugabanci ba fa zai baka bane dan ya maka gata. Ka ka'ida ta musulunci ya kamata ka fahimci nauyi ne ya ɗora maka. Ko shi yana ganin kai yana wane na dawo ka kusa. Wannan daban a ma'auninku kenan da mutane. A ma'aunin Allah mas'uliya ya ɗora kanka. To ya rike nan za ka iya yi ko ba za ka iya yi ba. In za ka iya yi sai ka karɓa ko sai ka yi iyakacin ƙoƙarinka. In ba za ka iya yi ba, wallahi wallahi billahi la zila lallahu ka ajiye shi fi maka alkhairi saboda kai. To idan ka ajiye kuma ya halaka ka je ka dawo mutane ka zo ka ce zo mu yaki shugaba, wannan shi ne musulunci ya haramta maka. Musulunci ya haramta maka wannan. Dan bai halatta ba ka kafa wata kungiya ta yaki dan ka yaki shugaba, kaga cewa dole sai ka kula da kan mulki dan ka rada wanda kake so ko shi kai kawo da kanka. Sai ka kyale har lokacin da Allah ya diba maka zai zo ya kare, zai dawo ne a kan mulki. Ba zai dawo ba. Dole zai zo ya kare. To da kace za ka hada mutane ai fada tsakanin kai mutanenka da kuke son ku kwace mulki da karfi da shi mutanenka da suke son ya ci gaba da mulki. Da kace ka yi hakan babu alkhairi a cikin danka mai na fada da zo, za a hasara rayuka daga bangare guda biyu kuma dukkaninsu musulmai ne. Za a hasara dukiyoyi daga bangare guda biyu kuma dukkaninsu musulmai ne. Amma idan ku kyale duk zaluncinsa sai ya gama sai ya tafi. Ina ba za mu fahimta. Wato kenan dan kar waɗansu su cakuɗa hadisan guda biyu. Su nuna cewa karɓar mukami na da alaƙa da ƙiyayya ko soyayya. Karɓar mukami baya da alaƙa da ƙiyayya ko soyayya a ma'auni abin zani na shari'a. To sannan kuma tawaye wannan shi kuma daban, haramun ne ka yi wa shugaba tawaye ko ka zuga a yi masa tawaye ko a yi fito na fito da shi. Ina ba za mu fahimta. In kai ka ci karɓar mukami ganin damar ka ne, in wani ya karɓa kar ka hana shi, ya je ya karɓi kayansa ya ga zai iya. Ranar da ya samu gamsuwar ba zai iya ba shi ma kuma sai ya ji karɓa ko ya ajiye bayan ya karɓa. Amma ba ka zuwa ka je ka ce wani ajiye naka, kai ma wani ajiye naka, kai ma wani ajiye naka. Wannan ba adalci bane ba cikin addinin musulunci. Sai ka kyale mutane kowa da gamsuwarsa. Amma tun da mutane muna rayuwa cikin fitina cikin rashin sanin addini, sai ya zanto cewa mutane da ke kan tituna da suke son kai malami ka ba abin da suke so ba kai abin da ka karanta cikin addini ba. Wani wanda bai taɓa yin karatun addini ba yana daga gefe, so yake abin da ya fahimta ina gani dinsa yake son kai aiki da take kyale abin da ka karanta na dukkan tarihin musulunci na dukkan ayoyin alkur'ani da ka sha wahala wajen hada cewa duka kyale wannan ka zo ka bi shi don ya ji daɗi don shi muridinka ne ko don mabiyinka ne ko don mai sauraron karatun ka ne. To daga lokacin da kai wannan kai kuma kai da ɗalibanka wa yake bin wani kenan, kai kake musu ko su suke bin ka? Yanzu kai kake musu kenan. To idan kake biyan su me ya fi ko ilimi akan jahilci? Babu. Ilimin baya da amfani. Ma'ana da abin da ka haddace na yau alkur'ani da ka sani na hadisi baya da daraja kenan. Amma idan ka rike abin da ka fahimta na addini ka tsaya akan sa kyakkyawan niyya, kar ka ga gawa cewa sai mutane sun gamsu da kai yau. Ya dai ciyo da gobe tana. Wanda ya zage ka watan jiya da watan shekaran jiya, watan wata rana sai zuwa gane cewa shi abin matsayar da ka tsaya da kana da gaskiya. Amma kai idan ka ce sai ya gamsu yau, to shi ba zai gamsu ba sai ka dawo kan matsayarsa ka kyale matsayarka ta ilimi. To me amfanin ilimin ka kenan? Sannan kai kana son lahirarka, wani kuma yana son shi ka bar duk wannan ka koma ka biya masa bukatarsa, dan me? Ba ku wani mutane ka biya wani bukatarsa. Aina kake shugaban da baya sallah. Sha aka yi la ma a abu matukar sun tsaye muku da sallah ba ta akai wanda ba ta sallah ba. Matukar sun tsaye muku da sallah ma'ana matukar suna sallah kuma sun goyi bayan a yi ta cikin jam'i. Tunda shugabanni na da manzo Allah yana bada misali a yadda shugaba ya kamata ya kasance a musulunci. Shugaba musulmi shine limamin juma'a shine limamin idi. Wannan matan ba mace ta nafiya ba, mace wanda take wato ainihin ba dai nafiya ba. Ma aqamu fikum as-salah yani muddatu iqamati as-salah fikum. A matukar suna tsaye da sallah to ba za ku musu tawaye ba. Dan shugaba na da shine shugaba na gwamnati na mulki shine shugaba a addini. Shine limamin juma'a shine limamin idi. To tunda ya zo yana gudanar muku da addini zai yi limancin juma'a zai yi limancin idi, kaga bai rushe muku musulunci ba. Yakan yi waɗansu kurafurai kila ya sha barasa ya waɗansu ayyuka na laifi don an samu waɗansu daga cikin umara wa mu'minina a da sun yi. Shugaba ka ne shugaba ne an san dan barasa ne amma kuma za a bi shi. Abdullahi dan Mas'ud ya rinka bin Walid sallah kuma ya san Walid din nan dan barasa ne. Har wata rana ya zo sallar azhar ya musa sallar aswahi ya musa raka'a hudu kuma ya waiwaiwai ce in kara mu ya ce yau a tun da cikin karin muke tun da zuwa cikin kari a jikar tunda sallar asuba ne an yi raka'a hudu amma kaga wannan sallar ta kawai bata yi ita za ta gyara amma gobe in yanzu ne sallar ba za su ce ba za mu bi ka ba tunda shine shugaba kuma ya yarda da sallar din bai kafa mata ba to kun ga wato bambance tsakanin ba abin da yake da dama abin da ake nufi da ilimi lallabe tsakanin ababai guda biyu masu bambanci hada tsakanin ababai marasa bambanci abin da kuma ake kira da jahilci shafa da ababai guda biyu masu bambanci da juna da raba waɗanda ba su da bambanci to nan jahilci yake to wani da ya zo ya kalli irin waɗannan hadisan sai ya kalli jazibin da'a da biyayya da rashin tawaye to sai ya sake ya zanto cikin kowane irin abu ko da shugaba shi shugaba kaga yana yin sako daban da ya yi umarni da sako duk shugaban da yake sako a karan kansa yana sako za a yi masa da ko ba za a yi masa ba za a yi masa amma duk shugaban da ya yi umarni da a yi sako to za a yi masa da'a a wannan umarnin ko za a yi masa ba to kaga bambanci kenan amma sai wani ya zo ce mutum yana sata mutum yana shan giya yana sata yana shan giya wannan shi kenan amma ya ce me ya sata mu in yi umarni da sata ba za mu yi ba in yi umarni da shan giya ba za mu yi ba amma da'an da ya yi umarni na gari za mu bi shi a kai inda ya kuskure kuskure tsakanin shi da ubangijinsa za mu so ya daina kuma za mu mutu shi da ya daina addu'ar Allah ta daina sa waɗansu waɗanda za su iya masa magana ya ji su faɗa masa dan ya daina yanzu ka zo wa Muawiya wani da ya shiga daga shi sai shi cikin waɗanda sun isa ya faɗa masa wannan hadisin kuma nan take ɗauki mataki a kai to matsalar ma nan wurin ba mu da wanda suka isa da za su yi wa shugabanni magana ina ba za mu fahimta saboda wanda ya isa ya yi magana shi ne kamar a ce wani gawartaccen mawadaci wanda baya buƙatan komai a gwamnati yana tsaye da kafarsa Allah ya wadatar da zuciyarsa bayan ya wadatar da aljihunsa ga wadatar zuciya ga wadatar ba abin da yake buƙata a wurin gwamnati ita gwamnati zai mata gurdini saboda wadatar kudinsa ba wadatar zuciyarsa ba shi kuma wadatar zuciyarsa ne sai ya ji baya da buƙatar komai a wurinta dan kafin gwamnatin ta zo da ba shi can wani abu ne ba ita ce za ta bayyana shi wani abu ba ina ba za mu dinga to lokacin da yaje ya samu gwamna ko ya aika a kira wata mai dinkar hukumar su ita yanzu kai Allah ya baka mulkin mutane ka zo kai kaza kai kaza kai kaza na da ka wurin kaza na da kaza ne kaza sun yi min kaza akwai mawadatan da zai iya kira shugaban karfa kuma ya gaya masa magana yana cewa da su ba a yi hakuri ba za a sake ba to amma ba za su yi ba saboda ga wadatar kudin amma ba su da wadatar su yana da wadatar kudin amma tare da haka da ya ji za a raba kulotai shi ma kuma misali to kana idan zai iya faɗa shi ba wani abu to kuma sannan sai ka koma kan malamai waɗanda Ubangiji Ta'ala ya bai wa ilimin addini waɗanda Allah ya bai wa ilimin addini abinda ya kamata su ɗauka ƙimar duk abin da za su mallaka a duniya na kuɗi ba ta kai ƙimar aya ɗaya ba cikin ayoyin Al-Qur'ani duk abin da za su samu na mukami bai kai ƙimar hadisi ɗaya ba cikin Bukhari ko Muslim sannan su sun samu fifiko akan mutane ne ba dan abin da ke aljihunsu ba ba dan rigar da suke sawa ba dan abin da Allah ya ilmantar da su na wannan abin da ke cikin zuciyarsu to lokacin da suka dauke shi ba komai bane suka je wajen mai mulki suka ce kaza suka je wajen mai kudi suka ce kaza sai mai kudi ya ga a ce abin da kai kake tare da shi baya da kima dan da ka dauka yana da kima da yawa da take ba sai ka zo wajen ba tun da ka zo wajen ya nuna nawa yake fi kima daga lokacin ka ba shi dama ya dauka naki ne mai kima kai yanzu ya dena ganin ka da kima ko daraja to wannan ita matsalar da ake in ba haka ba duk inda ka ga yawanci ana farda a cikin dukkan manasosin da kone kariya kone jiha kone karbar kuma da malami ake da masu sunan malami ake suna da zai ba za su iya faɗa wa mai mulki gaskiya ba saboda kar su faɗa mashi su fata akwai waɗanda Allah ya jarrabe su da cutar su suke kowa zai sai yayi da su ko Allah ba zai da su ba su dai mai mulki ya yi da su duk abin za a yi da su in za a je baka aje da su in za a je kuma raka aje da su in za a raba kuloti a raba da su in za a bada mukami a bayar da su in za a yi kaza komai ana yi da kai har wani daga cikin su ke tayuwa ana yi da kai ya ba a yi da kai ɗaya daga cikin su haka yi nassan damun bin nas ana yi da kai ya ba a yi da kai ni ko nace duk wanda ya kalle ka kai da ake yi da kai din kuma ka je dan wannan maslaha da wanda ba a yi da shi kuma shi ya bari dan Allah ya san ko kallon ku akai a fuska fuskar wajen ta fi za ta albarka kuma ka tambaye sauran mutane ka ce a kalli fuskar ka a kalli fuskar shi sai ka samu fuskar wanda ta fi za ta albarka kawai hutu sarduna alaihi wa aita da bunu lahun kuna musu addu'a shi ne sarduna alaihi la anna salatu bi ma'ana du'a a cikin larabci wa an iyab bin himar radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul daga iya ibn himar yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kullu yana cewa ahlul jannati salasa yan aljanna mutu uku ne na farko zu sultanin muqtid muwaffaq zu sultanin ma'abucin shugabanci ma'abucin muqami muqtid wanda yake adalci muwaffaq wanda Allah ya dakar da shi da fadin gaskiya da aikata gaskiya wannan dan aljanna ne zu sultan ma'abucin mulki muqtid mai adalci muwaffaq wanda aka yi wa ta mankata daga tawfiq ne na farko kenan wa rajulun rahimun da mutum mai tausayi raqibul qalbi mai taushin zuciya li kulli dhi qurba wa muslim ga dukkan wani dan uwa dangi makusanci ga dukkan wani musulmi wanda ke yawan tausayin mutane da dan uwansa da ya sani da wanda bai sani ba kaga an ambaci dan uwa da hakkin dan uwa a wurin ka yafi karfi sama da wanda ba dan uwa ba wa afifun muta'affifun zu'iya wa afifun da mutumin da ke nisantar haram wajen ci ko sha ko sutura ko wurin zama muta'affifun mai kame hannu wanda baya roƙon mutane mai kame kai sai da muta'affif la yas'aluna an-nasa ilhafa zu'iya kuma ga shi da yawan iyali kaga yawan iyali ne zai sa ya maula amma kuma tare da haka sai mai ba bai ba to waɗannan su ne ƴan aljanna shugaban da yake adalci yake kwatanta gaskiya wanda Allah ya masa gaban kasa idan Allah ya masa gaban kasa sai kai aikin da ya dace a lokacin da ya dace Allah ya soka mutane su soka idan Allah ya kwata gaban kasa ko ka yi aikin da ya dace ko kuma ka yi shi bayan ya zama latti kaga bai da amfani kenan ya kamata ka yi shi tun bare-bare waccan sai ba ka yi shi ba sai a makare to kaga baka da tauhidi kenan duk wanda yake tofiki zai abin da ya dace a kuma lokacin da ya dace kuma sai kaga Allah ya karkato zakatun duk jama'a suna son shi kuma bayan shi Allah na san shi amma Allah ya baki maka tofiki sai ka sance kullum aka waye gare mutane ba sa kaunar ka bayan kuma shi ubangiji da Allah baya son ka san tafarkin da kake kai ba na shi bane sannan idan Allah ya baki gaba tofiki sai ya zanto duk wanda zai ce masa yi kuma ya kai matsayin ya faɗa masa ya iya aikata to mutum ne na gari wanda ba zai faɗa masa ƙarya ba zai masa gaskiya ba zai masa algushu ba zai faɗe da zai sannan shi kuma duk wanda ya ce yi mutumin da zai je ya yi ɗin ne da gaske ba wanda zai ce ba to amma da ya ta kuna ce kai rabu da shi shi ma yana yi ɗin dan ba ka iya shugabanci kai dai sai da wa sai da mutane sarki baya hukunci shi kai dole sai da 'yan majalisa dole sai da hakimai dole akwai 'yan majalisa sarki to waɗannan gurgurdan ingancin su gurgurdan ingancin fada gurgurdan lalacewar su gurgurdan lalacewar fada haka gwamna baya mulki shi kadai sai da 'yan kabinetinsa sai da 'yan majalisar gwamnati sai da 'yan majalisar zartaswa na jiha ba wai 'yan majalisa na dokoki ba 'yan majalisar gwamna duk gwamna a Kano a Jigawa a Katsina a Bauchi a Zamfara a ina ne duk inda yake baya iya tafiyar da mulki shi kadai sai da waɗanda idan Allah ya maka gaban kasar sai a haɗa ka da kwarara masu tausayin talakawa yadda kake ji masu jin tsoron Allah yadda kake ji masu san gaskiya da alƙur'ani yadda kake so saboda ka da kace da kun zartar za a yi suna kokarin su riga ka zartar su suna kokarin su riga ka aikata amma idan Allah ya kwace maka tawfiki sai hada ka da san da ba na gari ba ko an ce ai alkhairi ba za a yi ba in kuma ka manta ba za su kasar da kai ba in ka tuno ai ba za su taimake ka kai ba kaga wannan shine karshen tashin hankali a wurin mai mulki shi yasa wajibi ne ga dukkan wanda Allah ya bai wa shugabanci ya rinka neman shawara mutane na gari dan shi mutum na gari kullum baya kai kansa wajen ka a matsayin ka na mai mulki shi yakan koma gefe guda ne kai da zaka je ka neme shi a gidansa a garinsa a unguwarsa ko babu yadda za a umar manzon Allah gaba ɗaya kace ba mutumin kirki ba zai yi ba duk yadda zuwa ya talalace a kowane gari akwai masu san gaskiya akwai masu san riƙon amana akwai burbushi na mutane kirki kuma in ana neman su za a samu babbar shaida akan wannan layin ku na kasuwa idan na jarata bai garanti da Allah a cikin duk layin nan wanne ne kake ganin mutumin kirki ce eh ai gaskiya a nan gurin dai mu dai ba mu da kaman wani ashe ana samu a unguwar ku ma za a samu a garin ku ma za a samu ashe akwai da za ka samu mutane kirki ba sai wanda ya je bai ce ai ga mu ai mu ne masu san ka ai mu kai kaza ai mu kai kaza mu kai kaza waɗannan ma'ana waɗanda su kawai su suke samu biyan bukatun su ne to idan Allah bai mai mulki ga manka tarshe yake neman mutanen kirki da kansa ya ci shawarar su shikenan kuma ya aiwatar da abin da ya kamata ya aiwatar a kuma lokacin da ya kamata ya aiwatar to fatan Ubangiji subhanahu wataala ya arzuta mu da shugabanni na gari masu tsoron Allah wanda muke da su kuma Ubangiji da Allah ya gyara mana su ya sa mu tsoron Allah ya sa mu takawa ya sa mu kishi da kuma san gyara a cikin zukatan su gyara ba su da balagur kuma wanda suke tare su suke cutar da su wanda su ba su sani wallahi ta'ala wassalamu alaikum Allah ya wajen da wanda ya manta da bitan baya na farko ya ce satin da ya wuce an kawo kissar zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam garin Ta'if da irin abin da aka yi masa kuma da yadda mala'ika da ke kula da duwatsu ya zo ya ce Allah ya turo shi idan ya yarda a kifar da mutanen ko a sa dutse a kansu amma manzon Allah ya hakuri ya jure ya ce to gashi ko mun karanta a cikin alkur'ani mai girma annabi Nuhu ya yi addu'a ta kare dangi a kan mutanensa yana cewa rabbi la tazar al-ard min al-kafirin diyara wato abin da yake so ya ce kamar shi annabi Nuhu bai yi hakuri ba kenan to karin bayani a nan gurin shi ne ka gane cewa annabi Nuhu bai yi waccan addu'a ba sai bayan da Allah ya masa wahayi cewa to fa ba wanda zai kare imani a cikin mutanenka iya wanda ka samu shi kenan yanzu ko ka tsaya a duniya ka ci gaba da wa'azi ba wanda zai wannan suratul hud ta nuna haka wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman wala tatta'iz bima kanu yafalun mun yi wahayi zuwa ga annabi Nuhu cewa daga yau ba wanda zai kare imani cikin mutanenka sai wanda da ba san ya riga yayi to daga nan ne sai ya ce rabbi la tazar al-ard min al-kafirin diyara innaka in tazarhum yudhillu ibadaka wa la yajidu illa fajran kafara kaga kenan hakuri ya cigaba da yin hakuri ko mai amfanin sa shi ko manzo Allah ya riga ya faɗi bayanin sa aka ce a halaka da su ce a'a ina fatan a cikin sunan su a samu wanda zai imani kuma haka ne an samu wanda suka imani a cikin sunan su wannan yace da Allah kai nasiha ga waɗansu daga cikin samari ahlus sunna da suke zuwa zance wajen ƴan mata ko sun san ba auren su za su yi ba har so ƴan matan su yaudar da su wannan kan bai halatta ba ka je zance wurin mace da nufin ita tana nufin za ta aure ka kuma ka san ba auren ta za ka yi ba wannan bai halatta ba domin halatta maka kallanta da yin magana da ita don an halatta maka ne inda nufin aure ne in ba nufin aure a ciki bai halatta ba sai ka hakuri har sai lokacin da ka aure kuma babu wani alkhairi a cikin zuwan idan ka je wannan yake na neman ƙarin bayani dangane da hadisin da Imam Bukhari ya rawaito cikin Adabul Mufrad wanda manzo Allah ke cewa aqilu dawil hay'ati atharatihim abinda hadisin ke cewa ma'abuta kamala ku yafe musu kurakuran su tuntuban da suka yi ko kawar da kai kar ku ambace shi dawil hay'at ana nufin mutanen da a zahiri suke da rinjayen aikin alkhairi sawa'un shugabanni ne mabiya ne malamai ne sarakuna ne a zahiri aikin sa na alkhairi yana da yawa to sai aka samu wani kuskure nan da can to kada ka mayar da kuskuren sa abin tattaunawar ka ka yafe wannan kuskuren ka kawar da kai daga kuskuren tunda yana da rinjayen mai aikin alkhairi abinda hadisin ke nufi kenan baya magana akan shugabanni kadai yana magana akan dawul hay'at dawul hay'at kuma su ne mutanen da suke ma'abuta kamala fi zahir a zahirin su suna da kamala kila cikin shugabanni ne masu mukami kila ba cikin shugabanni ba ne kila cikin yan siyasa ne cikin sarakuna ne a cikin malamai ne cikin mutane ne wanda ba su da kowane irin nau'i na mulki amma dai suna da kamala to idan suka yi kuskure to sai ku yafe wa kuskuren su saboda me rinjayen aikin alkhairi da suke da shi wannan na magana cewa mace ce ba ta da aure kuma sha'awa tana yawan damunta sakamakon haka sai take amfani da wani abu da take sawa a gabanta dan tarbiya a zuciyarta kamar namiji na saduwa da ita har ta samu tafiya bukatarta hakan da take ya halatta hakan ba daidai bane ba dan haka bai kamata ta rinka yin hakan ba ta ci gaba da roƙon Allah Ubangiji ta'ala ya bata miji na gari mu ma nan muna roƙa mata Ubangiji ta'ala ya bata miji na gari dan ta fita daga cikin halin da take ciki amma alƙalli ya nuna tana jin tsoron Allah tunda har wato bata je ta aikata sunna ba muna fatan Ubangiji ta'ala ya ci gaba da tsare mata mutuncinta, kuma Allah ya bata miji nagari. Mutum ne yana da kuɗi kuma sun kai kaza, ga figas ɗin ya rubuta uku, ya yi sufuli 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 guda biyar. To amma inda ya rubutun ya rikita da ne da ya yi uku ɗin, sai ya yi abin nan, sai ya yi kwama, sai je wancan 00 ɗin can su kaɗai, kaga zai su bari kamar 3000 kenan. In 3000 ne kuma sifilin ya yi yawa, amma kuma in ba 3000 ba ne da ya kamata kwama ɗin ta je gaban sifili na ɗaya ko sifili na biyu. In gaban sifili na ɗaya take to kaga ya zama 30,000, 30,000 kuma babu zakka. In gaban sifili na biyu take ya zama 300,000, to 300,000 kuma akwai zakka. Da ka yi kuɗinka 30,000 ne babu zakka, amma in 300,000 ne to akwai zakka. To kila kuma ya rage yawan sifilin miliyan uku ne, saboda haka kuɗin ko dai su zama 300,000 ko 30,000 ko 300,000 ko miliyan uku. To idan kuɗinka 300,000 ne ko 30,000 ne kaga babu zakka. Idan kuɗinka 300,000 ne ko miliyan uku to kaga akwai zakka kenan. Kuma abinda za ka bayar shi ne ɗaya cikin 40 na wannan adadin kuɗin, ɗaya cikin 40 ɗinsu. Kaga idan kuɗin naira 300,000 ne, kaga zakkarsu shi ne naira 7,500, shi ne ɗaya cikin 40 ɗinsu. Haka ne ku? 7,500 shi ne zakkarsu. Idan kuma sun kai miliyan uku, kaga zakkarsu shi ne 75,000. Miliyan uku ba? Kaga zakka ba ta da yawa kenan. Ma'ana 75,000 za ka bayar in kana da miliyan uku. Domin miliyan ɗaya ɗaya cikin 40 ɗin shi ne 25,000. Miliyan biyu kaga 50,000 kenan. Miliyan uku kaga 75,000. Wannan shi ne abin da za ka bayar na zakka. Kaga ba su taka kana sun karya ba. In mutum ya yi yaƙi da shaitan, ya yi yaƙi da zuciyarsa kenan. Waman yi kashu a nafsihi fa ulaika humul muflihun. Duk wanda ya yaƙi kwaɗayin zuciyarsa, to wannan su ne masu labota a ranar tashin kiyama. Wannan ya kamata a faɗakar dangane da mutanen ƙasar Denmark da wata jarida ta wulakanta addinin musulunci ta hanyar yin katun da ya shafi manzo sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan ababai kakan kyale su ne ga wanda ya ji, tunda ba a ƙasar ka aka yi su ba, kuma da tazara ya da abin kansa kamar ƙara fito da abin ne. Nan idan muka yi tara a nan gurin, mutanen ƙasar Denmark ba za su ci ba. Inda a ce za mu yi wani taro ne na ƴan jarida da sunan wata ƙungiya ta addini mai ƙarfi, wanda za ta raba bayanai ga jaridu kuma a buga, kaga zai shiga intanet har mutanen ƙasar Denmark su ga musulman Najeriya ma sun yi kururuwa. Amma in mu muka ɗaya muka yi a nan gurin, wanda bai sallaba da ba ka faɗa masa, ka ƙona masa rai, shi wanda ya barna ko bai ji mai kai ba. Ina ba ta fahimta. To wani lokaci shi sa kake ganin wani abin da ake yin shi a mataki na duniya, ba wai dan baka san shi ba, ka san ya faru amma sai kai shiru a kansa, dan nakalto shi ba ya da alkhairi. Ba dukan kawai mutum zai nakalto ba, yakan lura abin da ya dace da maslahar da'awa ko rashin maslahar ta. Wannan yana kula da dabbobi, in na fahimci tambayarsa, amma mai dabbobin sai ba da abincin da ba zai ishi dabbobin ba, kuma ya rika nuna cewa wannan kaɗan-kaɗan zan za a rika ba su. Shi kuma yanzu ya ji wannan hadisin, yanzu ya zai kenan. Sai ka je ka jayar da shi wannan hadisin, ko ka sai kafa ɗin ka je ka kai masa yaji. Ko ba haka ba. Wato yawanci mukan yi sakaci dangane da da'awa. Yanzu ku lura adadin da duk suke zuwa makaranta ba sai nan makarantar ba, ba sai nan masallacin ba, kowane masallaci, kowane malami da yake karatu. Adadin mutanen da suke zuwa karatu shi ne hakikanin adadin da ya kamata a ce sun halarta na musulmai? Ba shi ne ba. Amma ku da Allah yawa gaban katar ku ne kuke halarta. To sannan akwai danginka da 'yan uwanka da makwabtanka da naka-naka wanda ya kamata su zo. Kullum sun san za ka tafi, kuma sun san ka dawo, kuma ba sa kishin zuci. Shekara biyar haka ake yi, kai kana zuwa su ba sa zuwa. To kai wani yunkuri kai na su ji abin da ka ji. Kila ka jawo su shi ya fi alkhairi. Kila ka kasa jawo su ba zai gamsu da zo ba. Amma abin da ka ji wajen tattaunawa ko da hira ne, ka shigar masa da shi, ba sai ka nuna masa na zo ne in karantar da kai ba, dan sai wani girman kai zo akhadatul izzati bil ismi, sai ji wani jijji da kai, ah ya dan karantar da ni. Amma ta hanyar hira kana jajjefa abin da ka ji, ka zama kana isar da wannan sabon kai ma. Manzo Allah da ba ya ce ballighu anni wala aya, ba sai ka kafa membari ba, ka zama shugaban majalisi, ka shigar ta wannan ki kila kasar din kasa ya kaje kaiwa mutum yaji to kaga shi ma zai ji shi da kansa kuma shi kadai kuma ya cikakken saban ba kila kamar yadda in kai zaka isar ba duka zaka iya bashi cikakke ba dan ba zaka za a yi karatun awa ɗaya da rabi gare ka biya wa dukkan mutane kai ma sai kai awa ɗaya da rabi kana yi ba zaka iya ba ba kuma zai rubuta gaba ɗaya ba to shine alkhairin da ke cikin wanda kaga lalle akwai buƙatar ya san hukunci kaza kuma Allah bai karkata zuciyarsa ya je masallacin da ake yi ba kai ka sai kasar ka bashi sai kaga shi kuma shi ma ya karu to ta hanyar haka dai ake samun ilimi ya zuwa tsakanin jama'a wanda yace kullukum ra'in hadisin wannan ya nuna kenan ita mace ba ta yin shugabanci sai na gida eh ka ci abin da manzo Allah ya nuna ka kai magana ta ta kare mace kan ba ta yin shugabanci sai na gida wannan yake cewa wani idan ka aure mace a gidan wadata sai ka wadatar da ita da irin abin da ke gidansu ba gaskiya bane zaka ce da ita abin da yake shine ya karfin ka to idan gidansu gidan wadata ne kai baka da wadatar ya zaka kai ciko kai saka kai ciko kuwa ta zaka kai Allah yake wa magana daidai samun ka ba daidai samun gidansu ba haka aya ta nuna cikin suratul talaq liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qadara alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا نعم
ما
malamin tafsiri ne malamin tauhidi ne da kuma wani makadi ya shigo dan wasan kwaikwayo sai ya fi kamata maka